daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16.25 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Voice of Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan na safe agogon Ghana, biyin dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa shugaban hukumar zaben jiha Anambra kenan yake sanar da nasarar da gwamna mai ci Willie Obiano na jam'iyyar Abga ya samu a zaben gwamnan jihar da aka yi a ƙarshen mako. Muna dauke da ƙarin bayani. Sannan muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dadaddan shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana karara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Miliyoyin 'yan kasar sun bude rediyo jiya Lahadi da fatan za su ji abinda zai sa su yi murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya da Mugabe ya yi. Sun yi matukar takaicin abin da ya faru, wasu ma har kuka suka yi ta yi bayan da suka ji Mugabe ya ce shi ne ma zai jagoranci taron jam'iyyarsu ta ZANU-PF da za a yi a watan gobe. Jam'iyyarsu mai mulkin kasar ta bashi wa'adin zuwa tsakar ranar yau Litinin ya yi murabus ya kuma nada mataimakin shugaban kasa da ya kora Emmerson Mnangagwa a matsayin jagoran jam'iyyar da yake bayyana matsayin da babban kwamitin jam'iyyar ya dauka. Mai magana da yawun kwamitin Chinamasa ya ba da sanarwar kamar haka: ina mai sanar da sauke RG Mugabe a matsayin shugaba da kuma sakataren ZANU-PF ya koma can Shona.
Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce yau Litinin za ta gana da shugaban kasar Frank Walter Steinmeier bayan da tattaunawar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da aka shafa makonni ana yi ta cijiye har ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke tattaunawar ya janye. Ta yi wannan bayanin ne bayan da jam'iyyar FDP mai rajin bunƙasa cinikayya da mai alaƙa da ita a Bavaria da Christian Social Union da kuma jam'iyyar mai ra'ayin sassauci ta Greens suka janye daga yiwuwar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar Christian Democratic Union ta su Merkel. Shugaban jam'iyyar FDP Christian Lina ya ce jam'iyyarsa ta zaɓi janyewa maimakon sallamar da aƙidojinta da kuma amincewa da wasu manufofin da suka saba mata. Jam'iyyun sun yi ta tafka mahaurori kan batutuwa da dama ciki har da batun sauyin yanayi da kuma bakin haure.
Rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita 8 da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarinsu na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar Argentina. Jirgin ƙarƙashin ruwan ƙirar Jamus mai aiki da ƙarfin lantarki da man diesel mai kuma nauyin ton 2000 da tsawon mita 66 ya ɓace ne tun ranar Laraba daga nisan kilomita 430 daga gabar tekun Argentina. Jirgin mai suna San Juan ya fara aiki ne tun a shekara ta 1985. Mace ta farko da ta zama jami'ar jirgin ƙarƙashin ruwa a Argentina, Elena Kreski, na cikin waɗanda ke cikin jirgin. Jirgin ruwan na soja da na bincike daga ƙasashen Brazil da Amurka da Chile da Uruguay da kuma Burtaniya sun shiga wannan binciken. Amurka ta tura da jirgin bincike na NASA mai iya hango jirgin ƙarƙashin ruwa da kuma tawagar masu ayyukan ceto na haɗarin jirgin ƙarƙashin ruwa. An ce Papromo Francis, wanda ɗan asalin ƙasar ta Argentina ne, na kan addu'a wurjanjan saboda waɗanda ke cikin jirgin su dawo lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na National Mall har zuwa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. A nan birnin Washington DC jiya Lahadi suna kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin Puerto Rico da makwacin guguwa ta daidaita. Watanni biyu bayan da makwacin guguwar Maria ta yi kace-kace da wannan tsibiri, kimanin rabin jama'arsa har yanzu ba su da wutar lantarki, sannan wasunsu ba su da tsaftacen ruwan sha. A Puerto Rico muna da maza da mata masu fama, akwai buƙatar mu taimaki ƴan uwanmu Amurkawa, ya kamata mu sake maido da martabar Puerto Rico, a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar ta jiya Lahadi sun yi kira ga fadar shugaban Amurka ta White House ta soke dokar Jones, wato wata doka da aka kirkiro a shekarar 1920, wadda ta ce jirgin ruwa mai dauke da tutar Amurka ne kadai banda jirgin ruwan wata ƙasa zai iya dakon kaya daga wata gabar Amurka zuwa wata. An shafe aikin dokar game da batun kai kayan tallafi zuwa Puerto Rico. Tama masu suka na cewa da ba dan dokar ba da an samar da kayan agajin tun ma kafin lokacin da aka jingine ta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya, hukumar zaben jihar ta bayyana gwamna mai ci Willy Obiano na jam'iyyar ABGA a matsayin wanda ya lashe zaben jihar ta Anambra da aka yi a ƙarshen mako. Wakilinmu Alfonso Okurigwe na ɗauke da ƙarin bayani daga Oka.
Farfesa Zana Itumbe Abagu kenan a madadin hukumar zabe ta kasa ke ayyana Chief Willy Obiano na jam'iyyar ABGA a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar Anambra a ranar Asabar da ta gabata. Chief Obiano ya samu galaba akan sauran abokan takararsa da kuri'u 234,071, a yayin da Dr. Tony Moye na jam'iyyar APC ya biyo shi da kuri'u 98,752. Chief Oseluka Obaze na jam'iyyar PDP ya samu kuri'u 70,293, sai tsohon ministan sifirin jiragen sama Chief Ostachi Doka na jam'iyyar UPP ya samu kuri'u 7,903, da kuma Chief Godwin Ezemo na jam'iyyar PPA wanda ya samu kuri'u 2,787. A cike da murna, shugaban jam'iyyar ABGA ta kasa Chief Victor Ume ya bayyana ra'ayinsa da cewa,
"I think this is the best election ever. I've seen the Independent National Electoral Commission conduct in Nigeria."
Ya ce wannan shine zabe mafi tsari da ita hukumar zabe ta kasa ke gudanarwa a tarihin kasar nan. Hukumar ta kare mutuncin ta tare da ƴan sanda ta wajen barin kowa ya kada kuriyarsa ga duk wanda yake so. Ina matukar yaba musu. Sai kuma Obi Kate Okafo, yar takarar jam'iyyar ACD, ta yi amanna da sakamakon zaben, tana cewa,
"Everything went on fine, and this one is very well looking. I like it."
Komai ya gudana lami lafiya, ina son zaben nan, ta ce. Ta kara da cewa cigaba da aka samu a zaben bana zai kara sa mata su shiga siyasa a kuma dama da su. Jam'iyyu 37 ne suka shiga zaben bana, cikin su har da mata biyar da suka nemi a kada musu kuri'u don su mulki jihar, wato Uju Uchendu Ozoka na jam'iyyar AA, da Obi Kate Okafo na jam'iyyar ACD, da Adeze Chizube Okafo na jam'iyyar APDA, da Ifoma Nnaemeka Ezibe na jam'iyyar YPP, da kuma Praise Okechukwu na jam'iyyar MPPP. Amma bayan galibin mutane suka nufi gida, rikici ya barke tsakanin jami'an hukumar zabe ta kasa, wato INEC, da kuma ƴan IFAD, wata gamayyar kungiyar jam'iyyun da INEC ta waya rijista. Ko menene ya zafi?
"We are asking INEC to give us a copy of the results which we signed, and there is..."
Mun ce INEC ta ba mu takardar shaida da muka rattaba hannu a kai, sai ta ki. Shi ya sa muke samun matsala da su, kuma sai sun ba mu za a rabu lafiya, in ji Mr. Isaac Onuka na jam'iyyar PDC. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya.
Tuma dalla, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Allah ma ya la wa ma ya la bi ya ba ka wi ka ba ya za ki ne kai dillahi ka ka ti mu kai ma da ka shi ka shi ka shi ba ya ko ta ya ki ko da ba nin na na dawa sai dai ya tsaya ya kone sai ba da zuka zana ba ya gudu ga ya ki
na amali ya buge ada sai ya fadi yana wa'azi
da tsaye ya yi male je ya kai a gadar kayin su sai ba da
Adana jaruwa ka fada ne yaron ga mahaukaci ne
abin mugu ga awan zai mikai ka boga ga hanci kai ma da duka da na baya gudu ga yaki dama ya zai ga haya halin ka ba ka batsi
eh Allah bai garawa
mai
Rotanni da muke samu na cewa Allah ya yi wa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Dr. Alex Ikwemu rasuwa a wani asibiti da ke birnin London. Ya rasu ne yana mai shekaru 85 a jiya Lahadi da misalin karfe 10 na dare. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogo anan na cewa karfe 2 dare ne da minti kusan 12 yanzu kuma ga Salihu Garba da shirin da rashin tayi
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi a kasashen mu na Africa sautari za ga matasa suna zaune kara zube basu da abin yi idan an kuma tambaye su ko me yasa ba sa yin komi sai su dora wa gwamnati laifin irin wannan halin ma yafi yawa tsakanin matasan arewacin Najeriya inda suke sawa gwamnati ido ta yi musu komai to sai dai shirin na da rashin tayi ya soma cin karo da wasu matasan da suke hubasa ta hanyar kikiro abubuwa ko gyaran abubuwan da dacan ba taba zamanin ana iya gyaran su ba a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya mun yi kicibis da wani matashi da ke gyaran abin da ba a taba sani ana iya gyarawa ba ga wakilin murar Amurka da ke Maiduguri Haruna Dauda da matashin
yanzu haka ina tare da wani malami a nan cikin garin Maiduguri wanda kuma tadda yana gyaran wato kwallon tarki na wuta yanzu haka tare da ni a gaban shi akwai wasu kwallon tarki da dama wanda naga yana kokarin gyaran su wanda kuma sun samu matsala ne amma gashi na kokarin bude su kuma ya gyara wannan kwallon tarki barka da aiki malam
yo barka ne
me sunan malamin
Yakubu Ibrahim amma an fi sani ya da Abba mai gyaran gulob
malam Abba mai gyaran gulob kamar wannan aiki naka koye shi tukunna
a Kano da na fara yi na zo ne nan nake yi
tun daga Kano ka zo nan Maiduguri
yawa
tun da ma kai saurayi ne ko
shekara na 19 ina
na shekara 19 to tun shekaru nawa ka fara wannan aiki
tun hijira da aka yi na farko na Maiduguri yau shekara 9 kenan ina yi
kai dama kamar a Maiduguri kake da zama
a Maiduguri nake da zama amma bayan tafiya na Kano na fara yi
a Kano ko koyi aikin nan ko a Maiduguri
a Kano na koya
kamar wannan aiki ya kuke yin shi ne kamar kon in sun mutu jefarwa ake yi kuma yanzu kai naga ka a tattaro kuma wasu ma suna kama gyara kamar ya kuke kuna wannan aikin ne
idan mun bude icing da ya kone zamu canja idan kwalban da ya kone ne ma zamu canja zamu yanda zamu yi glove zai tashi zai jima yana aiki kuma
ba zai sake mutuwa ba ko kuma
zai gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jimawa
naga kamar yawanci wannan kwallon tarki mai wanda aka bi sani da fluorescent su kake gyarawa kamar su ne kade kake gyara ko kuma har da wasu kwallon tarkin na daban
ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma in jankoi ne ba zai yi a gyara ba saboda ba wajen budewa jiki
shekara nawa kana wannan sana'a
kimanin shekara 9 da haka
shekara 9 kana da shekaru kuma 19
18
sun kana dan shekara
tara kenan.
Yawwa.
Ka fara wannan aiki?
Eh.
Na'am. Kai kade ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fara aiki wannan aiki a Maiduguri?
Ah, ni kade ne nake yi. Tun ina gyaran toci labaruwanka da nefa har na zo na fara gyaran wannan.
Wato ba ma kwallatar ki kade ka kai ki gyara ba har da ma toci la.
Eh.
Na'am. Irin wannan toci la mai kwai mai shigen wannan na
na zamani shi dai.
Na'am. Kin kamar ya kai ka koye shi?
Eh, ina zo na babun da nake dai kawai. Na ga na gidanmu an gaji da bata su baci a rasa za a yi ya da zubar a bola kawai rana ɗaya na zauna na wargaje na hada to tun daga nan ne na fara gyarawa
sai ga kuma yana aiki mai kyau
yawwa
to mala abba kamar an ka gyara wannan wan kamar nawa kake cazan mutane ne
eh kamar irin yan 600-700 wannan ina karban 150-200 da haka
kana da iyali ne
a ba shi
kuma kana fatan insha Allah wannan sana'a ya bunƙasa kai iyali a ciki ko
eh
kamar shanin karatu fa
eh gaskiya ina zuwa makarantan boko ina SS2
na'am kana aji na biyu kenan a matakin senior kenan ko
yawa
na'am to abba kamar a makaranta a wani bangare kake bangaren kimiya ne bangaren makamanci ne sanin zagaye cewa wani abu ne da ya shafi kamar harkokin kimiya da sauransu a wani bangare kake da a makaranta
eh ni yana fi son gaskiya bangaren harkan computer
ina nufin kamar a inda kake koyon karatu akwai abin da ya shafi da harkar wuta
a babu gaskiya
bai shafi harkar wuta ba
eh
kuma gashi kuma na gyaran kon wutar lantarki
eh
kuma abin har ya kawo wuta
ya fara aiki normal
yanzu akwai wuta nan idan ka gyara guda zaka iya gwada min gani
eh zan iya gwada
kuma zai aiki kware da
gaskiya zai aiki da gaskiya
yanzu akwai wanda ka gyara nan
akwai
ina yake gani da idan
akwai studio ga wannan ga wayannan ma akwai saura ma na kawo masu shi
dike kai gyara kamar takamin mai na kake zama ne
eh gaskiya dai na cika yawo dan a cikin Maiduguri ina da irin mutanen da muke dan harka da su sun kira ni a waya zan je in same su da haka
a baba kai da takamin mai shago haka da kake zama
a gaskiya ba inda takamin mai shago
kamar akwai wani ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu ka zaman kansu da suka taba tuntuban ka dan taimaka maka game da wannan sana'a taka
a gaskiya babu amma da za su yi kan da za su taimaka sosai
wato kai idan ka samu wannan taimako zaka so a taimaka maka
eh gaskiya kan zan so sosai
kamar menene da menene kake bukata dan bunƙasa wannan ayyuka naka
eh a ce dai da gwamnati za ta yarda a bude musamman kaman kamfani da haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa
kai kadai kake aikin ne ko akwai wanda suke dafa maka
a gaskiya ni kadai nake yi
kuma kamar ma wannan garin gaskiya ban taba da ganin wani ba sai kai akwai wanda ka taba gani yana irin wannan aiki na ko kai kadai ka san kanka
eh akwai abokana yana dai guda biyu a nan babban layi dake Monde Market su biyu sai a wannan harkan su ma
kai ka sa su a harkar ko kuma kai ma ka same su ciki ne
a na same su ciki ne gaskiya
to malaba menene fatar ka mai game da wannan sana'a naka da kake yanzu haka
ina fatan dai Allah ya kawo ci gaba dai kawai
to kamar idan Allah ya sa wannan kwan ka gyara tsokara ba mutane kamar garanti ne haka na cewa zai dauki tsawon lokaci kaza kafin a ce an saki samun matsala ko kuma ya kake dai a mutane
eh zan ba ka garanti zan ce ka gwara dai ka gani idan ka je ka sa irin wata ɗaya wata biyu wannan ka ga bai kone ba shikenan
kamar akwai abin da kake so ka ce ne wanda ba tambaye ka mara ba
a gaskiya shikenan nagode da tambayar da ka
to nagode ne ma Allah ubangiji kuma ya taimaka Allah ya bunƙasa Allah ya ƙara hikima
sai kuma jihar Katsina inda wasu ƴan makarantar sakandare da ke yankin Funtuwa suka kirkiro wata na'ura mai amfani da zafin rana waka dai a bakin mai ita tafi dadin ji
Assalamu alaikum sunana Yazid Ahmed malami a Gomman College doing Funtuwa daga jihar Katsina to kin san shi wannan abu da muka yi ba komai bane ba ana kiran shi multipurpose solar collector shi da aka ce multipurpose shi ga yana kunshi abubuwa da yawa da yake kenan na farko wannan mashin din zai iya duha miki ruwan zafin ki ba tare da kin kona ice ba ko kwara daya na biyu zaki iya samun distilled water wanda ba tare da sai kin je gari ba an so shi distilled water ba kuma yake da shi ba ana shine ake amfani shi wajen ruwan allura to ba sai an je gari ba neman distilled water dan za a allura a kauyen ma zaka yi amfani da shi ka samu wannan danka na uku abinda wannan mashin din yake kuma zai kyankwashe miki ka a kwai ko wani iri ne zai kyankwashe miki kuma ba tare da sai ka samu tallan tarki ba ko kuma kai amfani da risho ko wani abu, a'a, kamar zabo wanda yake kwai da yawa haka zai taimaka wajen rage wannan asara kwaya-kwaya da ake nazabi a wajen kyankeshe shi a na wannan kenan. Kuma zaka yi amfani da shi wajen busar da abubuwan kama saurin lallacewa, wato perishable good kenan, irin su kayan miya cikin kwana uku duk yanda kayan miya suke zai busar da su. A kuma ga zaka yi amfani da shi wajen abin da ake ce ma rising agent, kaman masu gidan biredi za su yi amfani da shi wajen kumburar da fulawa cikin sauki, masu yin waina da sauransu. To kin ga wannan abu abu ne mai amfani sosai a al'ummarmu. Kamar yanzu zaka iya zuwa ka dinga shayi da shi ba tare da sai ka kona ice ko ɗaya ba, ba tare da ka kyasta a shana ko kwara ɗaya, ba tare da kai amfani da wutar lantarki ba. To kaga wannan ba karamin nasara ba ce ba, abu ne wanda zai taimaka ma al'ummarmu da ƙasarmu baki ɗaya da duniya baki ɗaya. Saboda kin ga ana magana wannan global warming ɗin, to kun ga ya kamata mu ma tun daga level ɗinmu mu taimaka mu ga me wannan contribution za mu iya bada na controlling din shi wannan global warming din.
Jama'a, kun ji abin da waɗannan matasan suka yi. Sai dai sabanin kasashenmu masu tasowa a kasashen da suka ci gaba ba a ɓata lokaci wajen ganin an taimaka wa ire-iren waɗannan matasa domin amfanin kansu da na ƙasa. Shin ko gwamnati za ta waiwayi waɗannan matasan da ke Maiduguri da Funtuwa? Fatanmu a nan ba za a bar su haka ba, har su ma su bi sawun sauran suna neman aikin gwamnati, alhali kuwa su kansu suna yin bunƙasa har su zama masu ɗaukar ma'aikata. Da fatan an fahimtu. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu, da Solomon Abo da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
To madallah, yanzu kuma ga Babangida Jibril da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Sauran jaridun Najeriya da sun yi sharhi ne akan zaben gwamnan da aka yi a jihar Anambra, inda kuma dan takarar jam'iyyar APGA ya samu nasara. Jaridar The Nation ta bayyana gwamna Willie Obiano na jam'iyyar APGA da zaka ke kan gargar mulki a matsayin wanda ya lashe wannan zabe, kamar da hukumar zabe ta kasar ta ba da sanarwa, inda kuma dan jam'iyyar APC ya zo na biyu, sai kuma dan takarar jam'iyyar PDP ya zo na uku. Idan kuwa karanta jaridar da Vanguard, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da Vanguard na cewa shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ki ya amince ya sauka daga kan mukamin shugaban kasa, duk da cewa jam'iyyarsa ta ZANU-PF ta kada ƙuri'ar sauke shi daga jagorancin jam'iyyar tare da maye gurbinsa da tsohon mataimakinsa da ya kora magwanni biyu da suka gabata. Ita ma jaridar Dizje, kamar sauran jaridun Najeriya, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamna mai ci yanzu a jihar Anambra na jam'iyyar APGA Willie Obiano shine ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a ranar Asabar. Ita kuwa jaridar Daily Trust, ɗaya daga cikin labaranta, ta ruwaito jam'iyyar PDP ne na zargin jam'iyyar APC da tafka maguɗi a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Kwara a ranar Asabar din nan. Jaridar ta ruwaito shugaban jam'iyyar PDP Mr. Agogun Yola Oedepo na cewa jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta tafka maguɗi na satar ƙuri'u da danniya da kuma amfani da jami'an tsaro wajen murɗe zaben da aka gudanar, wanda jam'iyyar ta APC ta lashe lokacin zaben. Ita kuwa jaridar The Guardian ta buga da ke cewa wasu 'yan bindiga sun sake kai hari jihar Zamfara. Jaridar ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara na cewa 'yan bindigan sun kai hari ne a ƙananan hukumar Maradun da Shankafi. Sai dai kuma kawo yanzu jami'an 'yan sandan na ci gaba da bincike game da illar da maharan suka yi a wannan hari na baya-bayan nan, don da za a iya tuna ko a kwanan nan sai da maharan suka kashe kimanin mutane 50 a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar ta Zamfara. A ƙarshe za mu kammala shirin ne da rahoton da jaridar The Blueprint, inda ta ruwaito ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya, Femi Falana, wanda ke zargin gwamnati gwamnatocin jam'iyyar APC na jihohi da gazawa wajen yaki da cin hanci da rashawa. Jaridar ta Blueprint ta ruwaito Femi Falana yana jawabi a wajen wani taro da aka shirya a birnin Abuja game da tsarin gwamnatin tarayya na tsegunta jami'an tsaro masu sama da fadi da dukiyar al'umma da ake kira whistle blowing. Da wannan rahoto na da Blueprint ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya. Naku Baban Yashirin ke cewa a huta lafiya.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Mai magana sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga ƴan jam'iyyar PDP na jihar Yobe, ya kamata mu ci shi tun yanzu mu haɗa kanmu. Lokaci fa yana gabatowa, shekara ɗaya ne rage da rabi. In ba mu haɗa kanmu tsakanin Ingama da Adamu na waziri, irin su Aliyu Gani, irin su Sani Inuwa, su zo a haɗa kai don mu cimma buri abin da muka sa a gaba. Amma a ce shugabanci ana kaiwa kirki na kaiwa shari'a ɗin, ya kamata masalahar haɗin kai ne fi komai sauƙi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika, ina so in ba da ra'ayina akan matsalolin da suke faruwa a jihar Zamfara ta kashe-kashen al'umma. Ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki mataki na halin ba sani ba sabo ga dukkan mutanen da suke aikata irin waɗannan abubuwa. Saboda wannan al'amarin fa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda ba shi yiwuwa kowane lokaci ana kashe al'umma, gwamnati ta sa ido tana kallo ba ta ɗaukar wani mataki.
Assalamu alaikum, ni ne magana Bako RBK Dodon Warji a garin Wamba, majin kungiyar mai nasara Nijar Nasarawa. Zan yi magana akan shugaban Mazabi. Wato ni na goyi ra'ayin abin da ake mishi a ƙasan shi. Domin kuwa shugaban ƙasa ba zaɓin gidanci ba ne kawai. Ya tinku kamar gadin gire shi. Ina so bayan yi saukar da kima ta gina sani ta yi ta yi ta yi domin shugaban kasar koyaya. Sai da kuma na gori ra'ayin waɗanda suke ture su jiya ba su gudun nan. Wallahi sun yi daidai.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America, mai magana Alhaji Adamu Dada Patasko. Hakika a maganar koran malamai a jihar Kaduna ɗin na 2021. Hakika ya sa dukkan jihohi malaman cikin su ya ɗura ruwa, domin ina ga alama aka ce a jihar Kaduna, wadda kusan ita ne cibiyar arewa, aka ce an samu waɗannan malamai waɗanda ba su iya koyar da yara ƴan aji huɗu ba. To hakikanin gaskiya to yaya kuma sauran jihohin arewa?
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, da daɗaɗɗen shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana ƙarara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. To sai dai wasu rahotanni na baya-bayan na nuna cewa Mugabe ya amince da sabbin sharuɗin yin murabus ɗinsa. Dubban mutane ne suka yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na National Mall har zuwa ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol Hill a nan birnin Washington DC jiya Lahadi, suna kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin Puerto Rico da mahaukaciyar guguwa ta ɗaiɗaita. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7 a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku daura da yankin New Caledonia da ke kudancin Pacific mallakin ƙasar Faransa ta haddasa wani yanayi wanda har ya sa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami. Rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita 8 da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarin da suke na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar Argentina.
Masu haro da kama kawo ƙarshen shirin ma daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake zuwa da wani sabon shiri insha Allah. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce ni gabatarwa da kuma Chiba Hero Jodine da ya haɗa mana shirin. sai injinanmu Greg Burns da ya daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.